بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميك أبو دياغا ألا مدوك يكون سركي مي قوة مي قومي وان دي ساكي هات أمو شكين وان مسلاتي مي البركة domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan tsira da aminci su tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana wanda kamar yadda aka sani muna cikin suratul ahqaf kuma mun kwana akan aya ta 28 daga wannan sura saboda haka yau zamu tashi daga kan aya ta 29 a ramar karanta mana
wa in farasna ilayka nafaran min aljinn yastami'un alqur'an فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كما يرد مكثني أشكن آيوي دمكثن تاسو أبايا الله سبحانه وتعالى يا بام الأبار ونا النبي وتو النبي هود عليه السلام yadda yayi fama ya fafata da mutanansa wato adawa kuma ya kira su zuwa ga wato bautan Allah shi kadai kansu hada shi da wani abokin tarayya Allah subhanahu wataala ya bamu labarin yadda mutanen shi suka mayar masa da martani suka wato bujire daga wannan kira da annabin nasu yayi musu wanda mun fada a can baya cewa Allah subhanahu wataala ya bamu wannan labari ne domin ya ƙara tabbatarwa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa lallai yayi hakuri kamar yadda waɗannan annabawa irin wato annabi Hud suka yi har Allah subhanahu wataala ya ba su nasara saboda haka cikin wannan labarin da Allah ta'ala ya bayar akwai tasliya da kuma wato ainihin sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfin gwiwa wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda bayar da wannan kissar tana da manufar cewa akwai gargadi ga mutanen manzonmu sallallahu alaihi wasallam wato Qurayshawa waɗanda su ma sun dauki tafarki irin na waɗancan mutane wato adawa saboda haka wannan kissar Allah ta'ala ya ba da ita domin ta zama wato gargadi kuma ta zama wa'azi ga waɗannan wato Qurayshawa da ma duk wanda zai biyo bayan su to ayoyin da suka gabata kenan a takaice da kuma manufar su To a yau insha Allah kamar wannan aya da aka karanta mana da kuma ayoyi da za su biyo bayan su Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin waɗansu jama'a daga aljannu afwan da Allah masu Qur'anin na aka sa su daga a rike go saboda girmama Qur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin waɗansu jama'a daga aljannu a cikin waɗannan ayoyi yadda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka taurari alqur'ani suka fahimci cewa qur'anin nan gaskiya ne kuma suka yi imani da shi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala ya kawo wannan labari ne cikin wannan sura domin ya ƙara ƙarfafa gwiwar manzonmu sallallahu alaihi wa sallam akan wato kiran da yake yi zuwa ga Allah ta'ala ya nuna masa cewa to idan ma mutanen shi ba su yi imani da shi ba sun bijire masa sun ki karban kiran da yake musu to lalle ya san cewa Allah ta'ala ya taimake shi ya sama masa waɗanda za su mara mai baya wato daga aljannu sannan ya ba mu wannan labari wato na waɗannan jama'a na aljannu domin ya ƙara tabbatar da zargi akan waɗannan mushrikai waɗanda su sun daɗe ma suna jin suna sauraron alqur'ani amma kuma ba su yi imani da shi ba waɗannan aljanu a lokaci ɗaya kawai suka saurari alqur'ani wato suka yi imani da shi kuma suka karɓe shi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin Allah ta'ala yace wa idh sarafna ay wadhkur idh sarafna kuma ya manzon Allah katana ko kuma katana tadda mutananka a lokacin da muka juyar da waɗansu jama'a daga aljannu ilaika zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu to a lokacin da suka halarce shi qalu ansitu suka ce ku yi shiru falamma qudiya to sa'an nan a lokacin da aka kare wallaw ila qaumihim mundirin sun juya zuwa ga mutanansu suna masu gargadi a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake garin Makka a wata rana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ya nufi wato wani kasuwa da ake ce masa suku ukal ma'ana kasuwan ukaw wani kasuwa ne daga cikin kasuwannin larabawan Qurayshawa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da waɗansu jama'a daga cikin sahabbansa sun nufi wannan kasuwa to suna kan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayi alwala ya tashi zai yi sallah da ya tashi zai yi sallah ya kama karatun alqur'ani a wata riwayar aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude karatunsa da suratul a'la wato sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallan nan yana karatun alqur'ani shikenan sai waɗansu aljannu waɗanda adadin su ya kai su tara an gane ko sai suka zo suka zauna suna sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka zo din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gan su ba kuma bai san cewa akwai waɗansu aljanu suna sauraron karatunsa ba hakan nan sahabbansa da suke tare da shi ba su san haka ba to sanda Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi yake ba shi labarin cewa ai Allah ya karkato da waɗansu aljanu sun zo sun saurari karatun shi haka Ibn Abbas ya faɗa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai yayi wa aljannun karatun alqur'ani bane cewa yana ganin su ya san da su ba a'a sannan kuma bai san cewa akwai waɗansu aljanu suna nan suna sauraron karatun shi ba. A shi dai ya shiga sallah ne, ya zo makaratun Qur'ani, Allah ta'ala ya turo da waɗannan aljanu sai suka zo ma sauraron karatunsa, alhalin shi kuma bai sani ba. Saboda haka a wannan lokacin ne waɗannan aljanu suka yi imani da Al-Qur'ani, kuma suka koma zuwa ga mutanensu suna musu gargadi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayar ya ce wa in sarafna, ai wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ka tuna a lokacin da muka karkato da waɗansu jama'a daga aljanu zuwa gare ka. Wannan lafazi na nafaran, nafar wato jama'a ne, ma'ana Larabawa suna amfani da wannan lafazi a matsayin jama'an da ba su kai mutum goma ba. An gane ku? Jama'an da ba su kai mutum goma ba, daga uku zuwa tara su ne ake ce musu nafaran minal jinni. Shi yasa an samu wata riwaya daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa kanu tis'atan, wato waɗannan aljanu da suka zo suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su mutum tara ne. An gane ko? Wato su tara ne suka zo suka halarci manzon Allah, suka halarci karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka saurare shi. To waɗannan aljanu da suka zo yastami'una alqur'ana, suna sauraron alqur'ani, falamma hadaruhu, to a lokacin da suka halarce shi, wato suka zo wajen da ake wannan karatun, qalu ansitu, suka ce ku yi shiru. Anan malamai suka ce abin da yasa waɗannan aljanu suka ce su ayi shiru a saurari alqur'ani, domin yiwa wannan alqur'ani ladabi, wanda idan ana karatun qur'ani ko kuma ana bayanin alqur'ani, ya kamata ayi shiru a saurari wato ayoyin Allah masu daraja, masu ɗaukaka. Bai kamata a yi surutu ba, bai kamata a ɗaukaka murya a kan karatun alƙur'ani ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai a cikin wata ayar cewa idan suka saurari alƙur'ani ko kuma idan ana karatun ƙur'ani, su saurara kuma su yi shiru. Na'am.
Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa anṣitū la'allakum turḥamūn.
Allah ta'ala yace wa idza quri'a al-Qur'an, kuma idan aka karanta al-Qur'ani, fastami'u lahu, sai ku saurara zuwa gare shi, wa anṣitū, kuma ku yi shiru. To kun ga a saurare shi kuma a yi shiru, domin sauraron nan da kuma shirun nan shine zai sa a fahimci abin da ake karanta, har wato a fahimci abin da waɗannan ayoyin suka kunsa. Saboda haka kun ga kenan waɗannan aljanu da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ladabi tare da alqur'ani. Shi yasa suka ce ansitu, wato ku yi shiru. Falamma qudiya, to a yayin da aka kare, wato ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatunsa, ya kare karatunsa, wallau, sai suka koma suka juya, ila qaumihim, zuwa ga mutanansu, munzirin, suna masu gargadi zuwa ga mutanansu. Waɗansu malamai suka ce waɗannan muta wato aljanu tara a lokacin da suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su sun yi imani da alqur'ani, sannan sai suka koma zuwa ga mutanansu suka yi musu gargadi, suka ba su labaran wannan alqur'ani mai girma, cewa Allah ta'ala ya saukar da wani littafi bayan wato littafin da aka saukar wa annabi Musa alaihi salam. Malamai suka ce to daga wannan lokacin ne sai waɗannan aljanun sai suka taho da jama'arsu. Aka ce wato waɗannan aljanun sun taho ne daga waje da ake ce masa Ninawa, wato Ninawa a ƙasar Iraki. To da suka koma cikin mutanensu suka yi musu gargadi, sai mutanensu su ma suka karɓi imani, ko kuma suka so su karɓi imani. Saboda haka sai suka taho garin Makka daga bayan wannan, kamar yadda waɗansu hadisai suka tabbatar kenan cewa an yi waɗansu ƙungiyoyi na aljanu da suka zo
wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi imani wato daga daga jama'ar waɗannan da suka saurari wannan karatu kenan a karon farko akwai hadisin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana muna zaune a garin Makka sai muka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muka rasa inda yake to sai tsoro ya kama mu muka soma fargaba kada ya zama an sace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi kidnapping sa an gane ko ko kuma an je an kashe shi sahabbai wato tsirarin sahabban nan sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da ƙasa a garin Makka ba su same shi ba Abdullah ibn Mas'ud yake cewa wallahi mun kwana a wannan daren cikin wato tashin hankali da fargaba sai manzo sai Abdullah ibn Mas'ud yake cewa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai dawo ba sai bayan an waye gari da asuba bar su gama kun san maganganun suna shiga juna ba za a fahimta ba sai an fara yi anan sai a yi shiru anan an fara yi anan sai a yi shiru anan an gane ko la samu dace to muna kan bada labarin abin da ya faru wata rana a garin Makka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi shi sun rasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwana a garin Makka a wannan yini ba da aka waye gari Abdullah ibn Mas'ud ya ce sai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wato daga wani waje da ya taho muka ce masa ya manzon Allah ai mun neme ka sama da ƙasa ba mu ganka ba ina kaje ina ka shiga yace ai wani aljanu ne yazo ya gayyace ni zuwa ga taron aljanu wato a wajen garin Makka sun kira ni domin nazo naje nayi musu bayanin addinin musulunci an gane ko yace to wajen su naje na kwana wannan sai annabi an gane ko janu ne gayyace shi yaje kuma wato yaje cikin taron su yayi musu bayani yayi musu da'awa wannan daren gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya kwana yana musu da'awa yana musu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi tare da su Abdullah ibn Mas'ud bayan an waye gari kenan an gane ku ya tafi tare da su Abdullah ibn Mas'ud suka je yaje ya nuna musu waɗansu abubuwa na waɗannan aljanu da suka yi amfani da su wato inda suka kunna wuta da sauransu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu to shine malamai kamar Ibn Kathir kenan yake cewa to wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan waɗancan jama'a mutum tara din nan da suka yi imani da shi sai suka je suka gayyato mutanen su zuwa garin Makka domin su ma su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fata an fahimci wannan ko to wannan kenan hakan nan Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito wani hadisi wata rana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin mu sai ya ce wato wannan kisar daban kenan da wancan an gane wannan ko yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahabbai yake cewa wane ne a cikin ku yake son ya bi ni zuwa wajen aljannu sun gayyace ni sahabbai gaba daya suka yi shiru wa zai zo mu je wajen aljannu mu yi musu da'awa mu yi musu wa'azi tunda wa'azin nan ana yi wa kowa go yauwa sai a ce in ana wa mutane wata rana a je a yi wa aljanu amma ramma sai za ka je kai kaɗai za ka je ka ja musu ayoyin alƙur'ani to Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa sai na ce ya manzo Allah ni zan bi ka ga jarimi kenan Abdullahi ibn Mas'ud yace sai na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen garin Makka ce da muka je wani sahara wani fili haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ja mun layi ya kewaye wani layi haka ce to Abdullahi ibn Mas'ud ka shiga cikin wannan layin da na zana maka ka zauna a ciki kada ka yadda ka fita daga ciki har sai ka gani na zo Abdullahi ibn Mas'ud yace to sai na shiga ciki na zauna shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da tafiya ina kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya can an jima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wani waje shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama a wannan wajen shi sai na fara ganin waɗansu hayaki baƙaƙen hayaki haka suna sauka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani yace har wannan baƙin abin kamar hayakin nan ya mame ya rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daina jin karatun shi shi na zauna a wajen yake cewa wato na zo da kwala da kira a kawo min agaji a inda yake yace amma na daure dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama a wajen har wayewan gari shi Abdullahi ibn Mas'ud yana zaune a wannan waje bai fita daga cikin wannan layin da aka zana masa ba ce to bayan wayewan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yace a daidai lokacin asuba sai na fara ganin wannan hayakin suna komawa sama suna raguwa har ya zama akwai tsiraru daga cikin wannan hayakin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su ya taho wajena yace Abdullahi ibn Mas'ud ka fita daga cikin layin nan da na zana ma yace a'a ban fita daga ciki ba manzon Allah yace to na tabbata ma da ka fita daga cikin wannan layin da an dauke ka yace kaga waɗansu abubuwa gwa yace ai na ta ganin bakakken hayaki suna sauka daga sama yace to aljanuni ce aljanuni suka gayyace ni na zo na yi musu da'awa kuma sun wato na yi musu da'awar sun karbi musulunci gaba ɗayan su yace su wajen 70 ne yace to yadda kake ganin su din nan su ba sa ganin ka saboda wannan layin da na zana maka an gane ko ce su ba sa ganin ka amma da ka fita daga cikin wannan layi to da za su ganka kuma da za su dauke ka da shikenan sai dai ka koma Allahu a'lam to kun ji wannan labari wanda kuma wannan labari yana cikin Musnad wa Ahmad ibn Hanbal kuma labari ne ingantacce kamar yadda malamai suka faɗa to malamai suna cewa to waɗannan jama'a na aljanu suna daga cikin jama'ar waɗannan da Allah ta'ala ya ba mu labarin su a wannan aya an gane ko sun zo ne daga baya su ma suka musulunta kamar waɗancan da suka saurari alqur'ani an gane ko to wannan kenan Allah ta'ala ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana suka ce ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa lallai mun ji wani littafi unzila min ba'di musa an saukar da shi daga bayan musa wato ma'ana an saukar da wannan littafin a bayan saukar littafin annabi musa shine at-taura ina wa'ansu malamai suka ce waɗannan aljannu da suka saurari alqur'ani wa'ansu aljannu ne da suke wato da suke yin addinin yahudawa an gane ko suna yin addinin yahudawa ne shi yasa suke cewa an saukar da wannan littafi bayan littafin Musa domin su suna yin imani da littafin Musa wanda shine at-taura an gane ko to suka ce sami'na kitaban wani kitaban kenan shine alqur'ani haka ne ko mun saurayi wato mun ji wani littafi wato alqur'ani kenan unzila min ba'di Musa an saukar da shi daga bayan Musa wasu malamai suka ce ai ba annabi Musa bane yake wato annabin mu yake bin shi ko ba haka ba annabi Isa ne annabin mu yake bin shi amma su waɗannan aljanu me yasa ba su ce inna samina kitaban unzila min ba'di Isa ba suka ce min ba'di Musa an gane ko suka wuce kan annabi Isa zuwa kan annabi Musa an gane ko to wasu malamai suka ce domin abin da yasa ba ambace annabi Isa ba domin littafin annabi Isa wato shine injila kenan ko wato littafi ne wanda ba wai wani sabon abu bane a cikin sa da ya bambanta daga littafin at-taura wato littafin annabi Musa shi yasa ba su ambace shi ba domin shi littafin annabi Isa an saukar da shi ne domin ya zama me domin ya zama wato wani abu ko kuma wani sashi daga bangaren at-taura an gane ko kuma domin ayyuwa banu Isra'ila sassauci na waɗansu shara'o'i da aka yi a cikin littafin at-taura an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labarin annabi Isa a cikin suratu Ali Imran yake cewa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum kun ga manufar wato saukar da injila zuwa ga annabi Isa shine ya sassauta wa banu Isra'ila waɗansu abubuwa da aka kuntata musu a cikin littafin at-taura na annabi Musa an gane ko saboda haka shi yasa waɗannan aljannu ba su ambaci littafin annabi Isa ba suka koma kan littafin annabi Musa suka ambace shi domin shine asali an gane wannan ko haka waɗansu malamai suka ce sannan shi littafin annabi Isa aka ce babu shara'o'i a cikin su ma'ana babu sababbin shara'o'i a cikin su yawancin abin da yake cikin injila na littafin annabi Isa wato yawanci wa'azuzzuka ne an gane ko to sabanin at-taura at-taura littafi ne na shari'a an shara'anta abubuwa da dama a ciki saboda haka at-tauran nan yafi kama da al-qur'ani domin shi al-qur'ani ba wa'azi bane kawai a ciki kamar yadda akwai wa'azi a ciki akwai mai a ciki akwai hukunce da dama akwai shara'o'i da dama saboda haka at-tauran nan yafi kama da al-qur'ani fiye da kamannin al-qur'ani da injila an gane ko saboda haka shi yasa suka ce sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun ji wani littafi wanda aka saukar daga bayan Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatawa dangane da abin da yake gaba gare shi ma'ana daga littattafai da aka saukar da su shi wannan littafi da aka saukar da shi yanzu littafi ne da yake gaskata littattafai da suka gabace shi saboda haka alqur'anin nan yana gaskata at-taura yana gaskata injila yana gaskata zabura yana gaskata duk wani littafi da aka saukar a gabanin sa yahdi ila al-haqqi wannan littafi da aka saukar da shi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya malamai suka ce yahdi ila al-haqqi wato yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wajen abubuwa da ake yin imani da su wajen abubuwa da wannan littafi ya shara'anta domin a yi imani da su saboda haka in aka yi imani da waɗannan abubuwa to za a shiryu zuwa ga gaskiya hakan nan yana shiryarwa zuwa ga labarai da aka bayar a cikin wannan littafi domin waɗannan labaran su ma gaskiya ne an gane ku wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ma'ana wajen yin aiki da kuma bin wannan alqur'ani saboda haka al-haqqi anan ay fil i'tiqadi wal ikhbar to duk wani abin da ake imani da shi da kuma labarin da alqur'ani nan yake bayarwa an gane ko gaskiya ne hakan nan duk wani aikin da mutum zai yi ya zamanto ya dace da wannan alqur'ani to shi ma wannan aikin aiki ne na shari'a saboda haka a cikin ayyuka wannan alqur'ani shine yake shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin ayyuka shi yasa malamai suna cewa shi wannan alqur'ani lura da abin da ya kunsa ya kunshi abubuwa ne guda biyu labari da aiki an gane ko labari da aiki Al-Qur'ani ya bamu labaran annabawa da manzanni da al'ummomi da suka gabata da yawa. Haka ne ko? Hakan nan Al-Qur'ani ya shara'anta mana hukunce da dama, sallah ne, azumi ne, zakka ne, hajji ne, ga sunan daban-daban. Haka ne ko? Bin iyaye da sadar da zumunci, an gane ko? Duka waɗannan abubuwa ne da aka yi umarni da su, ayyuka ne, ko ba haka ba? Saboda haka Al-Qur'ani ya kunshi labari da aiki. To labarin Al-Qur'ani gaskiya ne. Aikin da Al-Qur'ani kuma ya shar'anta adalci ne. Saboda haka Al-Qur'ani ya kunshi gaskiya da adalci. Shine Allah Ta'ala a wata ayar yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wal ahkami. Yace kalmomin Ubangijinka sun cika sidqan, wato dangane da gaskiya a cike suke. Wa adlan, hakan nan dangane da wato ainihin ayyuka, adalci ne waɗannan ayyuka. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Saboda haka waɗannan aljanu suka giya wa mutanensu cewa wannan littafi Al-Qur'ani mai girma da suka saurare shi, lallai su sun fahimci cewa wannan Al-Qur'ani yahdi ila al-haqqi, yana shiryarwa zuwa ga gaskiya a cikin labaransa, a cikin wato abubuwa da ya shar'anta na imani. Wa ila tariqin mustaqim, kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin ayyuka da Al-Qur'anin nan ya shar'anta. Wannan kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ne a wata ayar, yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ibn Kathir yace arsala rasulahu bil huda, shi Allah shi ya aiko manzansa da shiriya, wato yace a shiriyan nan shine ilimi mai amfani, an gane ko? Wa dinil haqq, kuma ya aiko shi da addini na gaskiya, wato ma'ana abin da ya shafi aiki na kwarai. Fatan fahimci wannan. Shi yasa waɗannan aljanu suka ce wato wannan Al-Qur'ani yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Sai kuma me suka faɗa?
Ya qaumana adibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin aleem.
Na'am.
وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ.
نعم.
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
Suka ce ya qaumana, ya ku mutananmu, kun ga suna ta gargadi ko ba haka ba? Wanda wannan shine abinda ya kamata mu fahimta nan shine waɗannan aljanu lokaci daya suka saurari Al-Qur'ani suka koma suna gargadi ga mutanansu, haka ne ko? Mu kuma a cikin addinin musulunci aka haife mu, tunda muka tashi muke sauraron Al-Qur'ani, muke jin wa'azi, muke zuwa wajen tafsiri, muke sauraron tafsiri da sauransu. Mun taba zuwa mun yi munzirina, mun yi inzari kwa, mun taba zuwa wani waje, wani ungwan wanda ba musulmi ba ne mafi kusa da nan, Busa Buji, Rusau, mun ta zuwa Rusau mun yi da'awa kwa, mun yi inzari, mun yi gargadi, ko Busa Buji, ki je ki tara mutane a kasuwa, ce jama'a ku zo, ko da za a ce miki ke mahaukaciya ce, jama'a a zo ga ayoyin Al-Qur'ani, an gane ku? Yawwa, Al-Qur'anin nan yana kaza, yana kaza, yana kaza. Al-Qur'ani shi yake shiryar da mutane. Yanzu ku ji yadda waɗannan aljannu suke kiran mutanansu. Ba a karantar da su yadda za su yi da'awa ba fa. Domin ita da'awan nan ba sai an koye ta ba. In ka iya bayani shikenan. An gane ko? Al-Qur'ani gaskiya ne. Haka ne ko? Manzon Allah gaskiya ne. Kuma a yi wa mutane bayani. Ya aka yi Qur'anin nan ya zama gaskiya? Ya aka yi aikowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama gaskiya? An gane ko? Ma ka wani lokacin dole sai da ilimi. Ko ba haka ba? Dole sai da ilimi. Shi yasa wasu malamai suka ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya hada rukunan da'awa a cikin wannan aya, a cikin wannan sura, ko ba haka ba? Wanda rukunan da'awan nan na farko kai ka yi imani, an gane ko? In kai imanin nan sai kuma ka koma ka yi aiki na gari, in kai aiki na gari sai kuma ka koma kana da'awa zuwa ga Allah ta'ala, wanda da'awan nan kuma ba zai yi ba sai da ilimi mai amfani, an gane ko? Dole shi mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ya zama masani dangane da abin da zai kira mutane zuwa gare shi, haka ne ko? To kun ga kenan wa'annan aljanu ba wai akan jahilci ne suke wannan kiran ba, a'a akan fahimta ne. Shi yasa ma waɗansu malamai suka ce waɗannan aljanu da Allah ta'ala ya turo su wajen manzansa sallallahu alaihi wasallam sun kasance waɗansu malamai ne ma amma mabiyan addinin Yahudanci, an gane ko? Saboda haka wannan ilimin na nan tare da su, wato ilimin at-taura, sai zamanto da suka zo suka karbi addinin musulunci sai suka koma suna kira zuwa ga addinin musulunci a bisa wannan fahimta nasu na at-taura da suke da shi. To anan suka ce ya qaumana, ya ku mutananmu, ajibu da'i Allah, ku amsa wa mai kiran Allah. Wane ne mai kiran Allah? Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sun koma suna wato kwadaitar da mutanen su akan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce ajibu da'i Allah, ku amsa, ku karba wa mai kiran Allah nan, wa aminu bihi, kuma ku yi imani da shi, yaghfir lakum min dhunubikum, to Allah zai gafarta muku daga zunubanku, wa yujirkum min azabin alim, kuma ya tsirar da ku daga wata azaba mai radadi. Wannan ayar malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa manzonmu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka aiko shi zuwa ga mutane, haka ne ko? Hakan nan ma an aiko shi zuwa ga aljanu, an gane ko? Saboda haka da'awarsa, saƙonsa ya shafi kowa da kowa, ya shafi mutane, hakan nan ya shafi aljanu. Saboda haka duk wani aljannun da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala. Hakan nan duk wani aljannun da ya bijire ya ki yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu sakamako irin na waɗanda suka kafirce da shi. Allah ya samu dace. يا قوم ناجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إمام ابن كثير يكي تشيوا أنكف هجا دوانا آية دا أبن دوات أن الجنون سكفة دا يتشي إذا انكو كي إيماني دا النبي كو باكا با كو كر إذا أور سا كو كر إكيران سا الله زي غافر تامكو دا ذنوبانكو kuma ya kubutar da ku daga me? Daga azaba mai radadi. To shine wasu malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewa muminai daga aljannu ɗan aljanna ne, an gane ku? Ma'ana waɗanda suka yi imani daga aljannu su ma za su shiga aljanna kamar sauran mutane. Saboda haka jama'a ku yi shirin ku, za mu je mu haɗu da aljannu a cikin aljanna, an gane ku? Za mu iya zama da su ko ba za mu iya zama da su ba? Tabbas za mu iya zama da su, domin gidan aljanna ba gida ba ne na tsoro na fargaba, an gane ku? A duniya ne za mu rinka jin tsoronsu, amma a lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da kowa da kowa. Sannan su muminan ba za su cutar da 'yan uwansu muminai ba, kamar a duniya, kamar yadda a duniya ba su cutar da muminai a cikin aljannu, ba su cutar da wato muminai daga cikin mutane, an gane wannan ko? Saboda haka wasu malamai suka ce yace za su shiga aljanna kamar yadda wato mu wa mutane za mu shiga aljanna, waɗanda kuma suka kafirta su ma za su shiga wuta kamar sauran mutane kafirai, an gane ku? Wasu malamai kuma ba su yadda ba fa, ce ina aljannun nan ba za su shiga aljanna tare da mu ba, an gane ku? Haka wasu malamai suka ce da me dalilin su suka ce domin abinda waɗannan aljanu suka faɗa nan kawai suka ce yaghfir lakum min dhunubikum kun yi imani da annabi kuma kun karbi kun amsa da'awarsa Allah zai gafarta muku zunuban kuma ya kubutar da ku daga azaba mai radadi amma aljanna fa wai Allah bai ambaci aljanna anan ba saboda haka su waɗannan aljanun iya abinda za a yi musu na sakayya shine a gafarta musu zunuban su ba za a azabtar da su ba an gane ko gafarta musu zunuban su ba za a wato ba za a azabtar da su ba amma shigan aljanna ba za su shiga aljanna ba to imamu abi hanifa shine yake da wannan mazhaba shi mazhabarsa aljannu ba za su shiga aljanna ba an gane ko amma imam malik da su shafi'i da sauransu sun tafi akan cewa ai aljannu za su shiga aljanna kamar wato aljannu mu'minai kenan gane ko za su shiga aljanna kamar sauran mutane me dalilin su suka ce domin idan muka koma baya a cikin wannan sura a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan mutumin da ya saba wa iyayensa dinnan ko ba haka ba Allah ya ba mu labarin shi daga baya sai ya ce mana ko ba haka ba yace ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi haka ne ko innahum kanu khasirin yace waɗannan su ne waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu a cikin al'ummomi da suka shuɗe daga aljanu da mutane ko ba haka ba to kun ga kenan wannan ayar ta nuna cewa aljanu da suka saba wa Allah suna cikin me suna cikin azabar Allah to bayan wannan ayar sai Allah ta'ala ya ce wali kullin darajatun ga kowane bangare ɗan aljanna da ɗan wuta domin kafin ya ba mu labarin ɗan wutan ya ba mu labarin ɗan aljanna sai ya haɗo su gaba ɗaya ce ga kowane bangare daga cikinsu suna da darajoji daga abin da suka aikata wato ɗan aljanna suna da darajojinsu kun ga kenan mutane da aljanu sun shiga ciki tunda a can baya ya ce min aljinni wal insi saboda haka wannan yana daga cikin dalilan waɗanda suka ce muminan aljannu suna cikin aljanna hakan nan idan muka duba cikin suratul rahman ko ba haka ba wanda suratul rahman an saukar da ita an yi wa mutane da aljannu magana ne a cikin ta haka ne ko ya masharal jinni wal insi in istafatum an tanfudu min aqbari tun ma kafin wannan lokaci kafin wannan ayar me Allah ta'ala yace yace khalaqal insana min salsalin ka wa khalaqal janna min marjin min nar sai ce mi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban haka ne ko saboda haka suratul rahman tana yin bayani tana bayani akan mutum ne da aljanu ko ba haka ba to a cikin wannan surar sai Allah ta'ala ya ambata mana yace wali man khafa maqama rabbihi jannatan yace ga wanda ya ji tsoron matsayinsa a gaban ubangijinsa wannan yana da wato aljannoni ko kuma aljannai guda biyu haka ne ko sai bayan wannan kuma Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban malami suka ce to wannan ayar wali man khafa maqama rabbihi jannatan ga wanda ya ji tsoron tsayuwansa a gaban ubangiji yana da aljanna guda biyu wannan ya shafi mutum da aljanu an gane ko domin ita wannan surar sura ce da take bayani akan mutane da aljanna hakan nan Allah ta'ala yace lam yatumithunna insun qablahum wala jan yana bayanin hurun in matan aljanna cewa mutum da aljanu ba su taba tarewa da su ba su waɗannan matan aljanna din sai Allah ta'ala yace aljannu da mutum an gane ko to saboda haka duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa ɗan uwanmu aljannu da suka yi imani ɗan uwanmu ne ko yawa ɗan uwanmu aljannu da suka yi imani insha Allah muna tare da su a cikin aljanna to kun ga a wannan rayuwa ta duniya dai ba mu ganin su haka ne ko su ne suke ganin mu Allah ta'ala yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shaytan da shi da jama'arsa an gane ko da kungiyarsa yarakum yana suna ganin ku min haythu la tarawnahum, daga inda ba ku ganin su. Saboda haka yanzu haka suna tare da mu a nan, an tabbatar da haka ko suna nan tare da mu, amma karku watse karku gudu, suna nan tare da mu. Wanda kuma suke tare da mu a nan, alhamdulillah, mu'minai ne, su suna ganin mu amma ba mu ganin su. To addu'a wannan a duniya kenan. To a lahira fa hakan al'amarin zai kasance, za mu gansu, za su gan mu, ba za mu gansu ba, ko kuma a mu ne za mu gansu, su ba za su gan mu ba. Wasu malamai suka ce a in an shiga aljanna za a yi 50-50 ne, kamar yadda mu ba mu ganin su a duniya, su kuma suna ganin mu, to mu za mu rinka ganin su, su ba za su gan mu ba. Haka wasu malamai suka ce, wasu kuma suka ce za a rinka ganin juna. An gane ko? Sai dai kowa da harkarsa. To wannan kenan. Sannan wasu malamai sun kawo wata magana cewa shin idan suka shiga aljannan nan, zai zamanto za su ni'imtu da ni'imomin aljanna, wato ciye-ciye da shaye-shaye a cikin aljanna, kamar yadda aka shar'anta wa mutane, haka su ma za su yi wannan ciye-ciye da shaye-shaye da sauransu. Wasu malamai suka ce eh, kwarai kuwa babu bambanci tsakaninmu da su. An gane ko? Tunda a duniya ai suna cin abinci, haka ne ko? Suna ci suna sha, ba kamar mala'iku bane. An gane ko? Saboda haka babu bambanci tsakanin mutane da aljanu wajen ci da sha da aure da makamancin wannan a duniya. Saboda haka babu bambanci tsakanin su da mutane a cikin wato aljanna. Da fatan fahimci wannan. To kun ga dai yau dai tafsirin namu akan aljanu ne. To Allah ya sa mu dace. Yawwa. Sai kuma me suka faɗa daga baya?
وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ.
نعم.
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
سُكَتْشِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ كُمَا وَنْدَ بَايَا أَمْسَى وَمِكِرًا أَلَّهِ. Baya imani da wato manzon Allah wanda shine da'i Allah, shine mai kiran Allah. To wannan fa falaysa bi mu'jizin fil ardi, to shi bai zama mai buwaya a cikin ƙasa ba. Ma'ana ba zai buwaye Allah ba, ba zai gagari Allah ba. An gane ko? Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakken iko akan irin wannan mutumin. An gane ko? Wannan kamar wato fadin Allah ta'ala ne, da yake cewa ya masharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan. Yace ya ku taron mutum da aljanu, idan kuna da iko, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi, idan kuna da iko ku gudu, ya ku mutane, ya ku aljanu, idan kuna da iko ku gudu domin ku tsira ku kubuta daga azabar Allah. An gane ko? Ku gudu daga sasannin ƙasa, ma'ana ku fita daga ƙasar da Allah ya halitta zuwa ƙasar wani. Akwai wata ƙasa banda ƙasar Allah? Babu. Saboda haka tunda ƙasar ta Allah ce kuma mallakarsa ce, to wannan ƙasa idan har mutum a kanta yake ko a cikinta yake, to Allah ta'ala yana da iko ya damƙe shi, Allah yana da iko ya kama shi ya azabtar da shi. Bai isa ya kubuta daga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara nuna mana ajizancin mutum, ya ƙara nuna mana ajizancin waɗanda suke girman kai daga wato abinda Allah ta'ala ya saukar. Yana kuma musu gargadi cewa lallai waɗannan ba za su gagari Allah ba, ba za su buwayi Allah ba, tunda a cikin ƙasarsa suke. Inda kawai za su iya buwayar Allah shine idan sun fita daga ƙasar da Allah ta'ala ya halitta, ko kuma suka fita daga ƙarƙashin saman da Allah ya halitta zuwa ga ƙasar wani ko saman wani, wanda kuma hakan ba abu bane mai yiwuwa. Duk inda ka je kana cikin wajen da Allah ta'ala ya halitta. To saboda haka abinda waɗannan aljannu suke kiran mutanen su da shi kenan, cewa to wanda fa ya kangare wanda ya bijire daga wannan kira da ake yi masa da ake masa to ya san cewa ba zai gagari Allah ba ba zai buwaye Allah ba walaysa bimujizin fil ardi walaysa lahum min dunihi awliya wa laysa lahu min dunihi awliya kuma shi wannan bashi da waɗansu majibinta masoya da za su iya kare shi baitin Allah bashi da waɗanda za su iya kare shi daga azabar Allah walaysa lahu min dunihi awliya ce ulaika fi dhalalin mubin waɗannan ne suke a cikin wata bata bayyananniya Allah ya kare mu to kun ga wannan ayar akwai gargadi a ciki akwai tsoratarwa a ciki ga duk mutumin da yake yi wa Allah taurin kai ga duk mutumin da baya son ya ainihin kankan da kai kuma ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to duk inda yayi kuma duk inda yaje duk yadda wama kuma ba zai dawama ba a cikin ƙasa yayi ta batancin sa to ya sani cewa ƙarshen al'amaransa izuwa ga Allah yake kuma a ranar da zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ji da dadi ba Allah ya kare mu sai aya ta gaba
awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mawta
na'am
bala innahu ala kulli
to alhamdulillah wa'ancan ayoyi aya ta karshe da muka yi bayanin ta ita ce karshen labarin waɗannan aljanu an gane ko inda labarin su ya kare kenan daga nan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah ta'ala ya koma ga bayani akan mushrikai ne mushrikan quraishawa waɗanda wato suka bijire daga wato daga yin imani da alqur'ani yin imani da manzonmu sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce musu awalam yarau shin ba su gani ba annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasa wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai kasa da halittar su ba